Iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Niger da ke akwai a jihohin Arewa bakwai na Najeriya sun kasance cibiyoyi na hada-hadar kasuwanci, inda safiya duk ta Allah ana shiga da fice da kayayyaki na biliyoyin nerori, wadanda kuma amfani ne ga kasashen biyu da ma 'yan kasashen. Sai dai tuni kasuwanci tsakanin kasashen ya shiga halin lahaula tare da tafkar hasara mai tarin yawa. Aliyu Mai Tasamu Isa, shugaban masu noma da kuma fatocin albasa a Najeriya, ya ce kasancewar Najeriya ta biyu ga noma albasa a kasashen Afirka ƙarfe iyakokin ya kawo musu asara ta biliyoyin nerori.
To, ton miliyan biyu albasa da muke nomawa ba mu kaɗai ka canye shi ba, muna kai ma sauran ƙasashe maƙwabtanmu wannan albasan nan. In za mu je Burkina sai mun bi ta Nijar, in za mu je Benin sai mun bi ta Nijar, in za mu je Ghana sai mun bi ta Nijar, in za mu je Cote d'Ivoire sai mun bi ta Nijar. Asaran da aka tafka daga sashen Sokoto Kebbi Kano biliyan biyu da miliyan 132. Kaga in ka hada da duk miliyan 900 na sashen Lagos zai baka biliyan 3 da miliyan 32. Wancan biliyan 2 da miliyan 300 wannan motocin suna tsaye da albasa yana lallacewa. Kaga ba mu cewa ai abun nan saboda ba mu san iya hasaran da aka samu cikin wa'annan motoci 80 na Cotonou ba.
Suma masu sana'ar magungunan gargajiya sun ce suna tafka asara sakamakon rufe iyakokin kasashen biyu. Shugaban kungiyar masu maganin gargajiya a Najeriya, Kabiru Muhammad Nabargu, ya ce suna da ɗaruruwan wakilai masu zuwa daga Jamhuriyar Nijar suna ɗaukar magunguna domin taimakawa al'ummominsu, amma yanzu abin ya tsaya cik saboda rufe iyakokin.
Musamman membobinmu na kungiya, wannan kungiya ta Nigeria Union of Medical Herbal Practitioners, suna da yawa a cikin Nijar waɗanda suke kai magunguna da waɗanda suke zuwa suna ɗauka suna shiga Nijar. A yanzu haka da aka dan fara wannan rufe boda, suna zaune gida, abincin da za su ci a gida sai sun je sun yi bara, sun yi roƙo. Ba ƙaramin masifa ce za ta shigo ba idan aka yi wannan yakin. Saboda haka ya kamata gaskiya a duba wannan.
Haka dai masu hada-hadar kasuwanci daban-daban tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da fuskantar mawuyacin hali saboda wannan matsalar. Wasu 'yan Najeriya ma na mamakin yadda ƙungiyar Rai Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ke yin sanadin taɓarɓarewar kasuwanci a ƙasashen.
To, a asali Okwaz waɗansu hakawata don farfaɗuwa da arziki an kakawata ba don yaƙi ba.
Yadda yanayin yake yanzu a iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar, ba 'yan kasuwa kaɗai ba har ma al'ummomin da ke zaune a iyakokin sun shiga mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar harkokin yau da kullum.
Saboda buɗe bororin nan jama'a muke samun hanya abin da sun kace. Sai an ɗan buɗa su kuma an ka samu zaman lahiya, ba ga alhamdulillah.
Wani mazaunin iyakar Najeriya da Nijar kenan da ke garin Illela ta jihar Sokoto, Muktar Tukur Abdulrahman, Ciroman Illela, ke nuna damuwar da aka shiga sanadin rufe iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar da ke garin Illela. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.